Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Kasar Rasha ta kara faɗa hulɗar makamai da kasashen waje a fadin duniya da mataimakin ministan tsaro Alexander Fomin ya tabbatar wa wata jaridar soji ta kasar Rasha cewa Moscow ta rattaba hannun yarjejeniyar dangantakar soji da kasashe 39 a cikin shekaru biyar da suka gabata, mafi yawan su a kudu maso gabashin Asia ciki har da Laos, wacce tsawon shekaru ba ta sayan makaman Rasha. A wannan matakin, faɗaɗar hulɗar makaman na ƙara ta da hankali, yana kuma zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Rasha da NATO ta gurgunce. Yunkurin na Moscow na da manufar jefe tsuntsu da dutse ɗaya domin kasuwanci da kuma wasu manufofi ta yadda za a sami galaba akan kwararar duk wasu muradun tsaro na Amurka ko Turai. Gavin Greenwood, wani mai fashin baki a wani kamfanin tsaro da ke da mazauni a Hong Kong, ya faɗa wa muryar Amurka. Ya ce Rasha ce yake da kashi 25% na sayar da makamai a kudu maso gabashin Asiya tun daga shekara ta 2000. Kasar Amurka ta daɗe tana kallon shirin mallakar makamin nukiliya na Koriya ta Arewa matsayin babbar barazana ga tsaron kasar ta. Amma makaman da Pyongyang za ta yi amfani da su na samar da makaman nukiliya wani lamari ne na daban. Wani babban janar na sojan Amurka a jiya Juma'a ya musanta damuwar da ke akwai na cewa shirin kera makamin na Koriya ta Arewa da ke ci gaba da bunƙasa kan iya karya tsaron Amurka a halin yanzu. Ina da tabbacin 100% haɗakar hafsoshin soji General John Hayden ya faɗa wa manema labarai a Washington. Ya ci gaba da cewa ban cika yin amanna 100% ba, to amma ina da yaƙini 100% na rashin ƙarfin haka daga Koriya ta Arewa. Jami'an soji da na binciken sirri na Amurka suna ci gaba da sanya ido sosai ga ayyukan Pyongyang tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata, sai da shugaba Kim Jong-un ya yi barazanar baiwa Amurka gurin bikin Kirsimeti da ba za ta ji daɗinsa ba. A lokacin da Amurka ta yi tsammanin kasar za ta yi gwajin ɗaya daga cikin makamanta masu cin nisan zango, to sai dai kuma ba ta yi ba. Yayin da kuma tattaunawa tsakanin Washington da Pyongyang ta taɓarɓare, ana ci gaba da fargabar yiwuwar samun rashin cimma daidaito a safin tawar diplomasiyya. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugabannin kasashe da dama ne za su yi taro a Berlin a gobe Lahadi domin warware tashin hankali a Libya da kuma ɗora kasar a kan turbar sasantawa wacce ta taɓarɓare a watan Afrilun da ya gabata, sa'ad da wani zagaye na rikici ya ɓarke a kasar. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya zai isa babban birnin na kasar Jamus domin haɗuwa da sauran shugabannin kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Jamus, inda za su yi ƙoƙarin samar da hanyar sasanta shugabannin Libya masu gaba da juna. Haka kuma an gayyaci shugabannin ɓangarorin biyu na Libya, wato Prime Minister Fayez al-Sarraj da duniya ta amince da shi da kuma General Khalifa Haftar. Jamus ce za ta karɓi baƙuncin taron, to amma ƙoƙari ne na babban jami'in jakadancin Libya Majalisar Ɗinkin Duniya Ghassan Salami, wanda ke da makasudin jaddada yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma tsakanin ɓangarorin biyu a makon nan, da kuma yin amfani da wannan turbar domin samar da ingantacciyar hanyar samar da sulhu a ƙasar ta Libya. ayarin waɗanda za su kare shugaban Amurka Donald Trump a zaman shari'ar tsige shi da za a soba majalisar dattawa sun hada da profesan shari'a na jami'ar Harvard Alan Dershowitz da kuma Ken Starr lawyer mai zaman kansa da ya bincike akan shugaba Bill Clinton. Dershowitz ya tabbatar da kasancewarsa a cikin tawagar ta kare Trump a shafin sanadoita a jiya Juma'a yana cewa zai gabatar da muhawarori a zaman shari'ar na majalisar dattawan domin kariya ga tsige Trump da kuma cire shi daga mukaminsa. Binciken da Starr ya gudanar akan dangantakar Clinton da tsohuwar ma'aikaciyar Fadar White House Monica Lewinsky ta taimaka wajen shata tsarin tsige Clinton, haka kuma ya yi zama babban mai gabatar da kara kuma alkalin kotun tarayya wata majiya ta kusa da tawagar kariyar Trump.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Rare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakuwar mu Hajiya Fatima Ladi Shehu mai sana'ar girke-girke. A cikin shirin mu na yau za ku ji karshen wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita. Ga tambaya ta gaba da ta yi mata.
To ya batun ciwon lafiyar abubuwan da ake ci? Domin ai akwai labari da ke yaduwa cewa yawancin abubuwan gwangwani da za a yi amfani da su wajen kaitar da abinci duka yanzu ana ta jajjan kunne cewa kada a ci su. Yaya kuke yi naku?
Well, ni gaskiya wallahi ba na sa abun gwangwani abinci da kuma duk abin da zan dafa in ba wani shi zan ba mijina, shi zan ba ƴaƴana. So kin kusan ba inda zan ba wa ɗan mutanen abin da
bai yi ba.
Yawwa, sai sa wani zuba za a ce aiki na yana da dan tsada, amma ni I don't compromise my standard gaskiya, saboda duk wani abun gwangwani ba mu amfani da shi, kuma koman mu da muke amfani da shi zan gaya maka, kuma duk wani kayan salad na gwangwani ko cream din mu muke yin abun mu da kanmu. Salad cream ba na sayan na kwalba, mu muke hadawo
na ce da mutum dubu
kome mu muke abun mu.
Akwai abubuwan da kike saya ki aje din banda irin su mai din?
Eh, yawanci dai mai dai, because shinkafa da sauran in ka fita zaka samu.
To sauran kayan abincin akwai abin da tura yake ce ma perishables, su kuma ya kike yi?
Ba na sayan komai aje sai na samu order. To man gyada da manja kadai nake ajewa saboda kada in samu matsala a zo lokacin da za a bada order ban da shi. Amma duk abin da kika sayar muke amfani da shi akwai a kasuwa. Ya danganta da abin da kake so sai a sai.
Lalle kin yi zurfi cikin wannan sana'ar na yin abinci. To yau misali a ce ga aikin office an baki, zaki watsi da wannan?
A'a, ba zan yi ba. Ko miliyan na za a bani?
Zaki aikin office
ba? A'a, ba zan yi ba.
Me yasa miliyan ai kuɗi ne kuwa?
Ai, na gaya miki ni ba kuɗi ba. Ni idan muka yi aiki na biya mutanen nan, yanda nake gani suna fita daga gidana da fara'a, ina jin daɗi sosai. To shi yasa ba zan yi aikin office ba.
To kin gani yanzu akwai mata, akwai 'yan mata da ke karatu. Mun kuma fi so mu sa hankali akan karatun mata dama. Wace shawara zaki ba waɗanda za su yi irin wannan sana'a taki?
Wani gaskiya ina ba mata shawara, kowane irin karatu kai, ka ɗan samu sana'a na hannu a gefe kai, saboda mu ne ba mu ne gobe ba. Yau za ka iya wayan gari a ci aikin nan na gwamnati, ƙila ko wani abu ya faru ko ka bar aikin ko wani dai abu ya faru. To in kana da sana'ar hannu, shi wannan sana'ar ba wanda zai dauke maka, yana nan a hannunka ne. So ko ba girki ba ko ma wani irin sana'a ne na hannu, ya kamata mata duk iliminka ka samu by the side kana yi, ko ba za ka yi da kanka ba ka sa aiki. Yana da kyau.
to wannan makaranta da zaki fara yanzu in ce dai ayyan marasa galihu za su zo ciki ko
wallahi saboda su nake sani kuma kawaye na da suke da shi su za su sponsorin din su na ma gaya musu
wanda kuka yi karatu tare kila kuma wanda kuka
za su biya misali 50,000 a makarantar to ayyan da ba su da shi za su biya 5,000
sai su su ci kan sauran
sai su aka dai sami so kinga kamar mun ba su scholarship ne ai
yawa su koyi sana'ar girki
saboda ƴaƴan namu da ba su da shi nake sani saboda su ma su samu sana'ar da za su yi idan ba za su yi affording iya su kai su makaranta mai zurfi ba to in suka samu wannan sana'a za su rike kansu za su rike iyayensu za su rike ƴaƴansu
kamar ni yanzu a ce ina da ƴata da zan turo ta za a yi ne har da wurin kwana saboda ƴan mata su zo su koyi sana'ar nan
ba zan yi wurin kwana ba saboda gaskiya yanzu muna da dan raunin discipline ne ayyamu so ba zan yi abinda zan je ƴaƴan wani ya zo ya kwana nan ba kawai za su zo ne su yi 2-3 hours su koyi abinda za su koya su tafi
kowace rana
to
kamar wata nawa ne mutum zai certificate zai fi wata 6 ko 9
dama minimum wata 6 ne maximum shekara ɗaya
kuma za a koyar da kamar waɗannan da ke ce ma small chops ina irin su cake
dukka ko ne za a yi
na aure ko na bikin cika shekarun haihuwa da sauransu
dukka za a yi ko me za a koya musu da small chops da wayannan pastries da abinci da za a koya musu
small chops su ne wanne da wanne
cocktails small chops su ne su samosa su spring roll su meat pie donut su ne small chops sannan pastries kuma su ne su abin nan su cake din su ne wayannan then sai abinci kuma sai kuma cocktails su Chapman su tamarind juice din nan kunun aya kunun zaki duka za a koya musu
duk a wannan makaranta to kina neman kila haɗin gwiwa da gwamnati saboda batun kuɗin yin irin wannan wuri dole ana buƙatar kuɗi mai tsoka
ana neman gwamnati su samu hannu ina neman taimako daga Allah mun sha Allah Allah zai taimaka
Allah ya bada sa'a
amin amin
tijima masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan hirar anan kuma za mu da sa'aya a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Hajiya Fatima Ladi Shehu da kuma Madina Dauda da ta yi hirar da ita da Mamis Julie Lagos Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Eko sunan shi. Kuma tunda eko sunan shi kuma ile flexible. Yana da alaka da wannan kudaden manyan kudaden yanzu in ka dauka. Kamar yanzu mu kasan mu. Ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria ba ta ci. Tunda mahiyawa ta talan arzikinmu da Nigeria ne inda da gaskiya dan ka jiba ho ka ga yaudara ai shugaban Niger ne ya kamata ko shugaban Ghana ya huto yayi zancan ai kudin na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai wanga ciki makurin dan ni sai da makurin
to jama'a wannan ba shirin yau bane wannan dan dano ne na muhawara da yan Allah da muke so mu fara yan Allah ya kai mu rana wato ranar Talata mai zuwa wace za ta tsunduma cikin cece kucin da ya barke ba a jamhuriyar Nijar kadai ba har ma a kasashen Afirka ta yamma da dama kan batun sabuwar takardar kuɗin nan da ake kira eco wace su kasashen namu na Afirka suke son su fara amfani da ita a madadin kudaden su ne yanzu a kuma wannan muhawara za ta duba yadda wasu suka fara nuna alamar sun kosa da zaman sojojin kasashen ƙetare a kasashe irin su Niger din to amma yau kam muna so mu kammala muhawara da muka dai kwanaki muna yi ne akan jihar Taraban Nigeria wace wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana a tsakanin shugaban jam'iyyar APC ta jihar Taraba din wato barista Ibrahim Yasudi da kuma mashawacin gwamnan jihar akan harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa wasu daga cikin batutuwan da muke son mu karasa muhawara da su a yau sun hada da korafin da wasu suke na cewa wai kwamishinoni ma ba sa iya ganin gwamnan jihar ballantana kuma talakawa da kuma wani zargin 'yan adawa da ke cewa wai tun da shi gwamna Dariya sai dare kan karagar mulki bai taba fita yaje kai wata ziyara a wata ma'aikatar gwamnati ko guda daya ba cikin har da sakatariyar gwamnatin jihar to amma bari mu fara daga batun hadin kai tsakanin jam'iyyun siyasa na wannan jiha din domin amfanin jihar Taraba batun da shi Ibrahim ya fara wa su bakin nasa
wanne zai hana idan an kafa gwamnati tunda jiha ake a zo a tattare me yasa ku yan adawa ba ku sallamawa
ba ma sallamawa saboda aƙidojin su ba masu kyau bane suna kawai handame kudaden da suke shigo Taraba ba sa wani aiki ina son baka misali yau idan ka je Bali asibitin Bali da a duk fadin arewa maso gabas ita tafi kowane asibiti wato iya gudanar da aiki da kayan aiki amma yau idan ka je in banda kadangaru da beraye babu abin da zaka samu idan suka gayyace mu ba za mu amsa ba saboda me saboda ba su da aƙidoji masu kyau ba su da kishin Taraba in banda almundahana ba abin da suke mu muna da kishi to
suna da shi suna da shi dalilin da yasa suna da shi shine dalilin da yasa ƴan Taraba ba su zabe su ba ka fahince ne abinda nake nufi ai yan Taraba ne suka zabi wanda suke so ai su yan Taraba ba dabbobi bane yan Taraba mutane ne masu hankali sun duba ga A ga B wanne ne ya kamata su zaba ko wanne ne sun sa manifestos nasu sun san su waye a APC sun san su waye a PDP suka zabi PDP don haka yanzu kaji
a cikin da
kaji ai su problem in ba maganan kiran su bane mutumin da yake shi baya son baya son ka shi ba wai maganan zai zo ku hadu ku yi aiki ba shi baya son ka ne kawai
wajen halin ka ne ba su ba kai
to idan ma halin sai ya bada dalili menene kai yanzu yana magana asibitin Bali idan gwamnati tana aiki shi ya dade yana ma'aikacin gwamnati idan gwamnati tana aiki a rana daya gwamnati za ta gama wa mutane duk ayyukan su yanzu a program namu yanzu ka je asibiti Bukari standard ka je asibiti Gembu standard ka je asibiti Bambu standard ka je mana baka sani ba don baka je ba idan ka je baka je ba kudaden da aka sani bane
kudaden
da aka ci ya ka ci ka tashi Abuja ka zo Jalingo ka koma Abuja baka san abin da Ukari take ciki ba baka san abin da Bambur take ciki ba
kudaden da aka ci
Gembu take ciki ba
su yan Ibaso ya kamata a ce an kashe
su muna godiya jama'a kun da je da aka fafata wani abun burgewa da yau zan fusa kai masu sauraro dukkanin sa yanki dai ne kuma dai aka ce siyasa ba da gaba ba wato an nuna wa jama'a kan cewa bambancin siyasa bai sa a rabu yau Elsuri ga Abubakar Bawa dukkanin ku ƴan karamar hukumar nan ta Sardauna ne yau da ban tambaye ka ne mu cire rigan jam'iyya mu dawo ƴan gida ƴan Taraba ya za a ce da jihar Taraba gaba
yadda za a ciyar da Taraba gaba
banda batun jam'iyya
shine a sanya wato kishi a zuciya ai gaskiya ai adalci wato irin abinda ake yi yau an kashe wato Taraba akwai abinda suke cewa curfew har yau in ka kai karfe 12 in dai da kafa kake sai a hana ka
duk me ne mu cire bambanci
dole mu cire bambancen da ke tsakanin mu dole ne mu cire son zuciya saboda misali akwai wasu ayyuka kaman greenhouse da aka yi
wanda mun koma siyasa mun ce yau mun cire gan siyasa a yanzu ni da ke mun cire da shi kansa ya sa yayi Taraba ta ci gaba
shine abinda nace ma mu tsaye da gaskiya mu rike amanan jama'a da suka zabe mu sa'an nan mu tabbatar da cewar duk abinda za mu yi babu son zuciya
arjan ka bawa kaidan Taraba kuma gashi dukkanin ku ɗan yanki ne kuma kamar yadda na faɗa mun cire rigan bambancin siyasa ko bangaranci ya za a ce da jihar ku ta Taraba gaba
ni dai a sani na Taraba na cin gaba a sani na a yanzu a tafiyan da muke yi Taraba na cin gaba
ya tafi wannan ci gaba
inda suna so ko inda kuma mu ce kowa mu ce kowa ya zo ya bada hadin kai ya ba gwamnati goyon baya idan dukkan mu mun hada kai mun ba gwamnati goyon baya idan innan gwamnati aka gani ba ta tafiya daidai dukkan mu yan taraba ne ka zo ka bada shawara
to bari maka tambaya ta gaske yau a ce alhaji abuka bawa ga ka daki an hada ka da dukkanin jami'an adawa na taraba da malam PDP din jami'ar ka san su an ce ka cire gannan ka fara musu ni sako na wanda zai ka ci gaba ta me zaka ce musu
sako da nan shine ina roƙon duk yan taraba mu cire bambance bambance na addini da na kiyayya da na kabilanci mu hada kan mu guri daya mu baiwa gwamnati goyon baya da na state da na tarayya mu nemi abin da zai kawo mana cin gaba mu rinka ba shugabannin shawara kuma mu yi masu addu'a
a sirke ma zama kai yau a ce ga ka an daki ya hada ko ta haga Darius ga duk waɗanda kusoshin jam'iyyar nan da take mulki ta PDP waɗanda da kuna tare kafin ka bawo wata jam'iyyar duk kuna ci ga ta ce yau muna so ka ba mu shawara amma na ce mu mu cire daga jam'iyyar kai ma ka cire me zaka ce musu
zan ce musu mu hada kai mu tabbatar da cewa mun ciyar da jihar Taraba gaba amma ina baka tabbacin wannan gwamnatin ba ta ji saboda duk abubuwan da kake fada wallahi na rubuta a rubuce ina da hujja zan iya baka duk shawarar da ya kamata a rubuce nake rubutawa ina ba mai Darius to commissioner sa ma bai da ikon ganin sa ballantana special advisor sai kai kwana biyar commissioner ni na baya ba sa iya ganin Darius wani irin gwamnati ne kai kadai kullun kana gida bai taba zuwa kowace ma'aikata a jihar Taraba ba idan ya taba zuwa bunnan state secretariat ga advisor din sa akan harkokin siyasa ya fada mana
to muna gode
bai san kowa ba to jama'ai baya jin shawaran kowa sai gaban kansa yake yi yana ta azartar da yan Taraba
to muna gode to wannan ra'ayin ka ne kuma kowa da nashi ra'ayi to yanzu gwani ban sha'awa gashi nan da an zanta taula yau el su diga ka shirin na tsakar mai wuya me zaka ce kan wannan shirin
a ilimi wato shiri ne mai ilmantar da talakawa ilimi wato shiri ne mai ba ma kowa yanci yayi magana akan abunda ya ga ya dace yayi magana tsakaninsa da Allah ko kuma ta siyasa
Alhaji Abuka ba yau ga ka cikin shirin tsaka mai wuya me zaka ce kan wannan shirin
to na gode muku dai da wannan shiri domin ga gaskiya wannan shiri yana taimakawa yawancin mutane wanda basu iya zuwa wurin ko hukuma ko wani wuri ba wannan shiri na taimakawa kwarai da gaske kuma muna gode muku da wannan shiri
shin idan yau ga da sun ce su zo za ku yafe musu ku zo ku tafi ku
ta ai dama mu ba mu taba cewa ba mu yafe wa kowa ba tunda muke kullum mun yafe ma kowa ya zo
kun yafe musu
ko kullum
kun yafe musu
ta ya za mu yafe masu suna azabtar da yan Taraba ba mu yadda za mu yafe musu
to muna gode
sun gyara tafiyar su
to muna gode to
dan kuma in Allah ya ba mu ikon karbe mulkin a kotun koli to za su dandanawa a
yara to muna gode to jama'a kun da je da aka fata tsakanin shugaban jami'an ta APC a jihar Taraba Honorable Bari Saibain Esuri da kuma shi kansa hadimin gwamnatin jihar ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa yanzu kan amazin kowa da kowa da shi kansa jagoran shirin Ali Mustafa Sokoto Ibrahim Abdulaziz ke fatan mu zama lafiya
to a gaishe ku malamai to kuma yadda muka ce wannan shine karshen wannan muhawara ta kan jihar Taraba idan Allah ya kaimu rana a ta yau Niger muka dosa
kamar da shugaban kasa Ali Yusuf Muhammad Yahudi waɗannan mutane da suke ko suke aikin ɗan ta'adda tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata waɗannan mutane a kuriyun nan sojawan da suke taimaka mu suke taimaka mu a ƙasar Niger suke taimaka mu sojawan Niger a kore su stay su wani salo ne wanda suke so wannan ɗan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu in yaso a zaman to ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki mun gane su sosai
haka ne to muna fata za ku tsamaye zuwan wannan muhawara din yanzu ne bari mu yi godiya da kuma ban kwana ga su bakin namu na Taraba wato Barista Ibrahim Yansudi da kuma Alhaji Abubakar Bawa da mu shi kansa wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya hada hancin su yayin mana hira da su a madadin su rika ji Mustafa Sakwata ne a Washington mun ba ku lafiya
abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku je mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
da abokan.